Unlimited. To masu sauraron mu sai amana aikin gafara muna fama da wata yar tangarda amma ana kan kokarin shawo kan al'amarin in Allah ya yarda ba da jimawa ba zamu gabatar muku da shirye-shirye kamar yadda muka saba mun gode to Allah ya taimaka mun shawo kan al'amarin sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC Wa sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Ibrahim Kalmu shi garba ne tare da Yusuf Aliu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 24 ga watan Disamba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai
Manyan kasashen duniya sun yi Allah wadai da matakin da gwamnatin kasar Mali ta dauka an gurfanar da wasu mutane 15 a kasar Uganda akan laifin kanta addanci an yanke laifin hukuncin kisa akan wata yar sanda farar fata akan kisar bakar fata a nan Amurka
to kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda yan bindiga suka kai harahare cikin kwanaki uku a jere a kan iyakar ko kan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari a arewacin Najeriya
wato mutanen ba ma za a iya tantance adadin mutanen da wato suka diba ba a yanzu dai abin da ke kasa mutane shidda aka kashe sannan wasu ma kila a iya samun gawaki
za a ji karin bayani kan ziyarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato ziyarar da ya kai jihar Borno za kuma a ji yadda wasu yan bindiga suka yi ta kai harhari a yankin Tilaberi na jamhuriyar Niger a daura da kan iyakar kasar Burkina Faso kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya sama da manyan kasashen yammacin duniya 12 a jiya Alhamis sun bayyana bacin ran su kan cewar sojojin hayar Rasha dake aiki da kungiyar Wagner mai rikici sun fara shiga kasar Mali sun zargi Moscow da bayar da tallafin kayan aiki ga mayakan manyan kasashen da ke kokarin ganin an kawo karshen yaki a Mali da suka hada da kasar Canada, Jamus, Faransa da kuma Burtaniya sun ce sun yi Allah wadai da tura sojojin haya a yankin Mali yana daya daga cikin na farko a hukumance da manyan kasashen yammacin duniya suka amince da cewar an fara jibge mayaka a Mali bayan kwashi watanni ana gargadin gwamnatin Bamako sai dai sanarwar bata ce kasancewar kungiyar Wagner a Mali zai haifar da janyewar dakarun kasashen waje ba wannan turawar ba zai iya kara tabarbarewar yanayin tsaro a yammacin Afirka ba da kuma haifar da ta'azzara yanayin yancin bil'adama a Mali da kuma yin barazana ga yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu a Mali a cewar kasashen 15 sun ce sun yi matakar nadama kan zaben da mahukuntan Mali suka yi na amfani da kudaden al'umma da ba su da yawa wajen biyan sojojin haya na kasashen waje a madadin tallafawa sojojin na kasar ta Mali a cikin wani sako da ta aiki zuwa birnin Moscow sanarwar ta kara da cewar muna sane da hannun gwamnatin tarayyar Rasha wajen bayar da tallafin kayan aiki da tura kungiyar Wagner a kasar Mali tare da yin kira ga Rasha da ta koma kan halin da ake ciki mai inganci a yankin a jiya Alhamis hukumomi a Uganda sun gurfanar da wasu mutane 15 da laifukan ta'addanci da kuma taimakawa ta'addanci bisa zargin su da hannu wajen kai harharen bama-bamai a babban birnin kasar da kuma wasu wurare a watan Oktoba da na Nuwamba wanda yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 6 a safiyar ranar 16 ga watan Nuwamba ne wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a bakin ofishin yan sanda da ke tsakiyar birnin Kampala wasu yan kunar bakin wake biyu suka tayar da bom akan hanyar da take kaiwa majalisar kasar waɗancan bama-baman sun kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu da dama. Akalla mutane biyu ne suka mutu a wasu hare-haren bama-bamai biyu a watan Oktoba, ɗaya a gidan cin abinci, ɗaya kuma a cikin motar safara. Ƙungiyar ta daular Islama, wanda ke da ƙawance da 'yan tawayen Allied Democratic Forces, ta ɗauki alhakin kai harin na ranar 16 ga watan Nuwamba da kuma harin da aka kai gidan cin abinci. A cewar takardar tuhumar da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani, mutanen 15 a cikin wasu zarge-zarge suna da hannu wajen kerawa, isar da su, sanyawa da kuma tayar da wani bom da aka dasa, dalilai na yin tasiri ga gwamnati ko kuma tsoratar da jama'a.
An jima kaɗan, Isu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan bindiga suka sake dawowa hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari. Suka yi ta kai hare-hare cikin kwanaki uku a jere, suka kashe mutane, suka sace na sacewa. Daga Kaduna ga Isa Lawan Ikara da rahoton.
A ranar Talatar wannan mako ce dai 'yan bindigan suka tare ayarin motocin da ke kan hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna, inda suka kashe mutane biyu, suka kuma jikkata mutane 10, sannan a ranar Laraba kuma suka ƙara fitowa, wanda a nan ma suka datse ayarin motocin inda suka sace mutane da dama. Sai kuma gashi a jiya Alhamis ma sun sake tare hanyar inda suka kashe wasu mutane, sannan suka sace wasu da dama. Alhaji Zubair Abdurraub Idris shine dan masanin birnin Gwari, kuma ya ce al'ummar yankin fa suna cikin wani hali.
Wannan hanya ta zama kabari. Salamu alaikum. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau wannan abin da ya faru, ayarin motoci fiye da 150 waɗannan 'yan bindiga suka datse, suka yi harbi irin na mai kan uwa da wabi, wanda suka jima har daga cikin 'yan sa kan da jami'an tsaro. Kwana uku kenan a jere suna wannan mummunan ta'adi, tun daga ranar Talata da jiya Laraba da kuma Alhamis din nan. Alhamis din nan, wato mutanen ba ma za a iya tantance adadin mutanen da wato suka ɗiba ba. A yanzu dai abin da ke ƙasa, mutane 6 aka kashe, sannan wasu ma kila a iya samun gawaki. Wannan wuri Zankoro kusan shekara guda waɗannan mutane suna cin karansu ba babbaka. Nan ne suka kai hari ga mai martaba sarkin birnin Gwari, nan ne suka kai hari ga ibn jami'an tsaro. Wato wannan al'amari ya kazance.
Duk da datse ayarin motocin da 'yan bindigan suka yi cikin kwanaki uku a jere a cikin wannan mako dai, a ranar Laraba ne kawai suka sha da kyar saboda musayar wutar da suka yi da jami'an 'yan sanda. Kamar da yadda mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jalige ya tabbatar.
Ranar Laraba, Allah ya bamu nasara akan 'yan bindiga masu garkuwa da mutane da suka fito akan hanyar birnin Gwari. Mun kora su cikin daji da munanan raunuka, mun kubutar da mutum 48.
Maganar matsalar harare na 'yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna dai ta yi kamari a cikin wannan wata da muke ciki, har ma ta kai ga gwamna Malam Nasu Ahmed Rufai ya gana da shugaban kasa Muhammadu Buhari domin nemo mafita.
Mun shigo ne mu ga shugaban kasa nemi taimakon shi da goyon bayan shi na ƙara tura jami'an tsaro domin aikin kashe 'yan ta'addan nan da ke ƙaramar hukumar Giwa da Igabi da birnin Gwari da Cikun da Kajuru da kuma zangon Katar. Kuma shugaban ƙasa ya tabbatar mun da zai sake zama da jami'an tsaro, domin yadda aiki yanzu a ɗauki jiha ɗaya a yi su koma wata jihar ba zai yiwu ba. Dole ne sai an yi aikin nan lokaci ɗaya, a gama da 'yan ta'addan nan lokaci ɗaya.
Yanzu dai manya-manyan hanyoyin shiga ko fita jihar Kaduna sun zama abin tsoro saboda har-haren 'yan bindiga, domin kuwa ko bayan hanyoyin Kaduna zuwa Abuja da kuma Kaduna zuwa birnin Gwarin da ake fargaba, ita ma hanyar Kaduna zuwa Zaria yanzu ba ta da tabbas saboda yadda 'yan bindigan suka fara tare ta. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Fadar White House ta faɗa a jiya Alhamis cewa Washington na sanya ido sosai kan Moscow, kuma tana ci gaba da dagewa kan harkokin diplomasiyya yayin tattaunawar koli da za a yi Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar Rasha ke ci gaba da zafafa kalamai wanda ko a jiya Alhamis ya zargi kawayen Amurka da na NATO da yi wa kasarsa zagon kasa yayin da yake ci gaba da tara sojoji a kusa da kan iyakar Rasha da Ukraine. Kun faɗaɗa kungiyar tsaro ta NATO zuwa gabas, in ji shugaba Vladimir Putin a jiya Alhamis yayin taron manema labarai na ƙarshen shekara da ya saba gudanarwa a gasar gudun fanfalaki, inda ya kuma zargi jami'an leken asirin ƙasashen yammacin duniya da ƙoƙarin wargaza tarayyar Rasha ta hanyar amfani da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ya kuma ƙara da cewar, hakika mun buƙace ku da kada ku yi kamar yadda kuka yi alkawali ba za ku yi ba, amma an ce muna a ina aka rubuta wannan takardar, ba haka ba ne, don haka kuna iya kashewa, ba za mu yi la'akari da damuwarku ba. Hakan kuwa ya faru ne shekaru bayan shekaru, kuma duk lokacin da muka ja da baya mukan yi ƙoƙarin hana wani abu ko kuma bayyana damuwarmu, sai aka ce muna a'a, ku yi tawassuli da damuwarku, za mu yi yadda muka ga dama. Miliyoyin Amurkawa a jiya Alhamis ke kan hanyar su ta tafiya a lokacin ɗaya daga cikin mafi yawan ranakun balaguro na lokacin hutu, yayin da cutar annobar coronavirus tare da bambance-bambance na Omicron suka zarce ƙololuwar girgizar Delta, kuma asibitoci sun cika da marasa lafiya. Tsarin gwaji da ake yi a lokacin Kirsimeti ya ƙara dagula matsaloli a ƙasar, inda kantinan magunguna a manyan birane ba su da masaka tsinke don yin gwaji. Kana wuraren gwaji na gwamnati sun cika makil, kuma babu kayan gwaji na tafi da gidanka. Shugaba Joe Biden, wanda a matsayinsa na ɗan takara, ya caccaki magabacinsa Donald Trump kan gazawar da aka yi masa na wannan batu. Ya yi alkawali a wannan makon zai tashi da ƙarin wuraren gwaji tare da yin jigilar kayayyakin gwaji na tafi da gidanka da suka kai kimanin rabin biliyan daga watan Janairu. A wani sabon wurin gwaji da gwamnatin tarayya ta bude a filin shakatawa na Traverse a birnin New York, mutane sun yi dogon layi sanye da kayayyakin hunturu masu tsauri don kare kai daga yanayin sanyin ƙashi. Na kasance ina shirin ganawa da iyalina, amma idan ina iya samun ingancin allurar COVID-19, don haka wani abu ne da bana tunanin zai faru, in ji Maria Felix, mazauniyar anguwar Queens, yayin da take jiran sakamakon gwajin nata.
To, a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Kamar yadda ba a rasa sani ba, jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara jihar Borno mai fama da hare-hare masu tsoron ra'ayin addini, kuma kamar yadda ba mamaki wasu da dama suka yi fargabar na iya faruwa, an kai hare-haren rokoki gabanin isar shi, wataƙila saboda a tauna tsakuwa ya gani. To, sai dai wannan bai hana Buhari zuwa birnin Maiduguri ba, inda ya sake yin kashedi ga ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya a ƙasar baki ɗaya, ya kuma ƙaddamar da wasu ayyukan da aka yi a jihar. Kan wannan, wakilinmu a Maiduguri Haruna Mamman Biyu, wato Haruna Dauda Biyu, ya shirya mana wannan rahoto na musamman wanda ya fara da inda shugaba Buhari ke cewa,
"When we came in, the people of the north is here, knows better than anybody."
Al'ummar shirin arewa maso gabacin Najeriya sun sayar da magatar da su game da suke faɗa a wajen taro da yawa a shirin kudu maso yammacin Najeriya. Suna ganin cewa sun faɗi damuwansu, kuma mun gaya shugabanninsu gaskiya. Lokacin da suke ƙoƙarin ɓata bututun mai, kifayen da suke cikin ruwan sun shiga cikin teku, mafi yawansu ba su iya noma ba.
"So who are they hurting, Nigerians or their own people? It's just common sense, but the problem is in the northwest, isn't it?"
Shugaba Buhari ya ce su waye suke azabtarwa mutanensu ko kuma in Najeriya, ai ya kamata ku yi amfani da hankalinku. Yanzu matsalolin yana shirin arau masu yammacin Najeriya ne. Mutane al'adarsu daya, kabilansu daya, amma suna azabtar da mutanensu. Za mu hukunta su ko kuma in ce za mu hukunta kanmu, da ni ma daga shirin arau masu yammacin Najeriya nake, a cewar shugaba Muhammadu Buhari. Shi ko gwamnan jihar Bondo Professor Babagan Umaru Zulum ce waye
Boko Haram destroyed more than 200 health facilities.
Ayan gungiyar Boko Haram lalata wajen shan magani fiye da 200 da kuma gidajen mutane fiye da miliyan 1 da ofisoshi fiye da 600 da wasu ajujuwa fiye da 5000 da makarantun primary kimanin 515. Amma yanzu haka mun ga canji, dan shugaban kasa ya daidaita mana al'amura, a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum. Shugaba Muhammadu Buhari ya bude wasu ayyuka da gwamnatin jihar Borno ta aiwatar, kama da gadar sama wannan shi irin sana farko a shirin arewa maso gabacin Najeriya. Ta fara ya cibiyar nan da Muhammad Limegina a jami'ar Maiduguri da kira Muhammad Limi Santafo di Sallani. Shi ko mataimakin shugaban jami'an Professor Aliyu Shugaba cewa yayi
staff and students of this university express our profound appreciation.
Yace a madadin dukkanin ma'aikatan jami'ar, muna nuna godiyarmu ga shugaba Muhammadu Buhari, dan shugaban kasa ya amince mana da fiye da naira biliyan 2 a shekarar 2017 don gina katanga da zai kewaye jami'ar Maiduguri. Na kuma tambayi Dr. Muhammadu Indimin ko me yasa shi gina wannan katafare yin cibiyan koyon karatu, ganin cewa bai samu daman karatun boko ba.
Nan fa Borno ne, ni kuma dan Borno ne, kuma ka san na gina centers da yawa a America da Africa, kuma ka ji inda yan media suka yi ca a kaina dan me bazan yi a garin mu ba. To shi abu dama yanzu aka yi Allah ne in yace kun komai sai ya yi, amma ni dan adam ne, saboda haka komai da lokacinsa, kuma na gama ni ma wannan gudunmuwa ca kenan.
Ana gabda isowar shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya zuwa jihar Borno nade, sai aka samu labarin cewa wasu mayakan Boko Haram sun dinga cilla rocket launcher cikin garin Maiduguri, da har wani rahoton yayi bayanin cewa kimanin mutane hudu sun rasa rayukansu sakamakon tashin wannan rocket launcher, yayin da guda biyu suka samu munanan raunuka wanda tunya gaziya da su zuwa asibiti. Amma hakan bai hana isowar shugaba Muhammadu Buhari zuwa jihar Borno ba. Haruna Daure biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, masu saurare, sai a mana aikin gafara, ba za mu iya kawo muku rahotonmu na uku ba. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Karabkiyar kafsar juna da kadufurin kare gwamnati daga ƴaƴan jam'iyya da sauran batutuwa na cikin batutuwan da shirin Manuniya zai yi waiwayon waigawa a cikin wannan shiri na wannan mako.
Mu yanzu me ba za mu iya fadi ba, tunda ni yanzu sani yana guda 141 an dauke, an kashe dana da na haifa, an kashe wana, an kashe matana, an kashe kannena, an dauka kin dakin ba sai iyaka wanda na biya ba. Ni yanzu me rage mu?
Wallahi waɗannan gwamnatocin namu ba abin da yake gaban su kenan ba. Tunanin su kaf akan magana zaben 2023 yake.
Kasar ce ta durkushe, abinda rige mata yanzu ta rubuce. Mu dai iya abinda zamu iya gani kenan.
Dukkan abinda suke fada din nan su suka bari rashin tsaro ya gawurta. A halin rashin tsaro, saboda rashin tsaro ne ƴan Najeriya suka zabi shugaba Muhammadu Buhari.
Harka ta banditry, sace-sace da kidnapping, harka ce wacce ita ma ga dajiya, kuma ya kai iya peak din sa yanzu da yaddar Allah saukin muke gani.
Idan an zaurace Jonathan yanzu ya zo APC, to wallahi yan PGP za su je suna barci, mai ƴan Najeriya za su kada.
Wadannan fa so mun ta'o muku cikin miliyan da zamu murjino a cikin wannan shiri na waiwaye a cikin shirin na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum. assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na 44 cikin jerin shirin manuniya, amma kuma shiri na 3 cikin shirin waiwaye na karshen shekarar da muke ciki. Na cikin manya-manyan batutuwan da aka yi bikin baje badakala da badali akan su a Nigeria da wasu sassa na Africa. Maganar tsananin tsamin tsaro musamman dai maganar sace mutane kuma da ciniki a matsayin kudin fansa. Har mata kai ga tunzura wasu daga cikin wadanda abin ya biya ta'azzara a kaunan su da suke ganin lokaci ai da su gaya wa duniya gaskiya.
Barai sun zo nan gudun lema sun kwashi mutum kananan yara guda 3 da mace mai ciki guda 1. Sun zo ranar Talata sun dauki yara guda 6 suna kiran a bada kudin da mutanen garin nan ba su da shi. Jiya sun kashe musu mutum daya. Mata guda 2 yanzu suna na asibiti. Yanzu kuma daidai wannan lokaci da muke cikin nan wallahi yanzu duk karkaran nan suke kewa da dajikan nan namu sai kaga ana mu yanzu me ba za mu iya fadi ba tunda ni yanzu saniya na guda 141 an dauke an kashe dana da na haifa an kashe wana an kashe matana an kashe kannena an dauka kin dajin ba sai iyaka wanda na biya ba ni yanzu me rage mu
duk da gogoriyo da gogormayar kokarin kwakule jijiyar matsalan tsaro a Nigeria fa wasu na ganin a gaskiya an riga an baro shiri tirani kamar yadda a tsakiyar wannan shekara da muke shirin fita aka ji shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nasura Ashir Sharif na gaya wa manuniya cewa
kullun za a ce masa wai an karye boko haram inda ba ta iya kai farmaki ba yaya mutumin da yake farmakar sansanin sojan ƙasa za a ce an kasar karfinsa na biyun su shugaban sojojin Najeriya ya fito ya ce ba shi da kayan yakin da zai iya yakar waɗannan ƴan tawaye da waɗannan tashin hankula da suke faruwa a ƙasar nan amma kuma gwamnatin tarayya har yanzu ta ki yadda da magana da shi mai ba shugaban kasa shawara ya faɗa kan cewa an sace kudaden makaman nan balle ma a ce za a bincika an zo an biyo hanyoyi da za a samu wani sulhu da fahimtar juna kun ce ba ku yadda ba to ya kuke so me kuke so ai dan haka muke cewa wallahi waɗannan gwamnatocin namu ba abin da yake gaban su kenan ba tunanin su kaf akan magana zaben 2023 yake
shi ma dai ɗaya daga cikin dattijan arewacin Najeriya da ke jagorancin wata kungiya da ke kokarin ganin an sesaita arewacin Najeriya Dr. Usman Bugaje na ganin an riga an baro shiri tirani domin komai ya tsaya cik a wannan kasa
duk wata ma'aikata da ka dauka in ta bada ruwa ce ba ruwa in ta bada wuta ce ba wutar in ta asibiti ce ba maganin ba ma malama in ta karantarwa ce ba malaman ko an yajin aiki ko ba ai wato komai dai na kasar ya lalace ya zami mu fita domin kasar ce ta durkushe abin da rige mata yanzu ta ruguje mu dai iya abin da zamu iya gani kenan
sai dai kuma misalo idan baka manta ba shugaban kwamitin riko na jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya kuma gwamnatin jihar Yobe gwamna mai malabu ne ya buzne dukkanin wani biki na bugun gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ce matsalar tsaro da ya gado shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi kuma PDP ta bar kasar ba ta yi komai ba
na farko watakila su sun manta abin da ya faru kafin 2015 a kasar nan maganar rashin tsaro dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma tabarman kunya da suke nadewa da hauka amma gaskiyar magana shine idan maye ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin sun san halin da suka bar kasar nan a ciki domin dukkan abin da suke fada din nan su suka bari rashin tsaro ya gawurta a halin rashin tsaro saboda rashin tsaro ne ƴan Najeriya suka zabi shugaban Muhammadu Buhari shekaru 16 nan da suka yi ba su gaya wa ƴan Najeriya sojoji nawa suka samarwa kasar nan ba ba su gaya wa ƴan Najeriya wani irin makamai ne na yaki suka samarwa sojojin Najeriya ya zamanta cewa da su iya kare kansu ko da an shiga wani hali ba
sai dai wannan batu na gwamna mai malabunin APC kuma bai hana jigon jam'iyyar APC da tunda ya taho tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari bai taba juya baya ba Honorable Faruk Adamu Aliyu jihar Jigawa fitowa yana ga yau duniya cewa a gaskiya gaske ne sun yi kallo daga nesa suka yi sukar gwamnatin PDP amma daga baya suka ga abun ba haka yake ba
wato wani abun ba za ka sani ba sai ka je gurin gaskiya akwai wasu abubuwa da dama da muka danga su kan waccan gwamnati da shi to ashe rashin sani ne da muka zo mu ga shi abun gaskiya ya wuce da yadda ake zato saboda ka wani abun za ka gwamnati ta yi misali karin kudin mai ba inda ba mu ce ba kasan nan muna tawaye cewa ba mu yadda karin kudin mai ba da muka shigo sai mu ga ashe bala'in ashe idan baka kara din ba matsalar ita ce duk kasashen nan da suke zagaye da mu man Najeriya suke sha to kaga irin wannan a lokacin da muke tawaye ba mu yadda kara ba da yake mu sani ba amma da muka shigo sai mu ga ashe shi kansa shugaba Jonathan lokacin da ya kara kudin mai laifi ba kuma da yake demokradiya ake da abubuwan yadda misali muka zo muka kori Jonathan idan ƴan Najeriya ba su gamsu da abin da muke ba sai da daman an tashi wani zaben zaben wata jami'ar
daga jihar Jigawan kuma mai tsaro idan baka manta ba cikin wannan shekara da muke shirin fita mun ruwaito maka kalaman gwamnatin jihar da yace duk wani ihu da ake jin wasu ƴan ƙasa na yi fato shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba karamin kokari yake na kwakule jijiyoyin da ke jijjiga ci gaban wannan ƙasa ba
ko makiyin mu ko kiyin baba Buhari ya san cewa akan harkar Boko Haram baba Buhari yayi rawar gani kun san abin da ya faru lokacin kun san saukin da aka samu akan harkar Boko Haram harka ta banditry sace-sace da kidnapping harka ce wacce ita ma ga dajiya kuma ya kai iya peak din sa yanzu da yaddar Allah saukin muke gani
sabon shugaban hukumar nan dake atara ataran tattaro masu tabe kudi a Najeriya ta bayan gida wato EFCC Alhaji Abdulrashid Bawa ya bajewa manuniya batutuwan dake baddala tsarin tsamo masu tsame kudin ƴan wannan kasa
ba wata hukuma a Najeriyance tunda aka kawo Najeriya wanda ya dage da zuwa kotu da ya wuce hukuma ta EFCC amma kamar yadda ka sani abubuwa ne kafin zuwan EFCC ba a yin su abubuwan suna nan da fada ba lokacin da EFCC ne ta zo aka fara wayannan abubuwa aka san da cewa ma ana iya kai gwamna kotu ana iya kai minista kotu ana iya kai kaza kotu ɗaya daga cikin matsalolin kamar yadda ka sani wato akwai karanta alƙalai da yawa shine maganar gaskiya da kuma su karankan su abubuwan da lawyoyi ke ta amfani da su amma sai ka zo ka iske alkali daya yana da cases irin waɗannan misali 500 to kana da case 500 din kullun aka ce zaka yi daya ai kwana 365 ne muke da shi kaga akwai matsala da irin waɗannan abubuwa
idan akwai wani batu da aka dinga saba layar sakin sauya mai hannu a Najeriya shine maganar taka takarar Jonathan ba wai ma takarar tsohon shugaban kasa Jonathan cikin wata jam'iyya ba magana ake ta jimirin jawo cikin jam'iyyar APC da wasu ƴan kasa suka dinga cara tsohon ministan wasanni barista Salamu Dalon na cikin waɗanda suka dawo cikin shirin manuniya cikin wannan shekarar ne yace akwai gangancin gangan na gangara gangarar ganin an gungura Jonathan cikin takar shugaban kasa a APC da ta dinga aibata shi
wato mun hada kai kowa na da nasa lauje cikin nadi amma buri guda burin da muke da shi shine na karban mulki a canja Najeriya kuma madugun wannan tafiyan shi Buhari yana da kyakkyawan niyya amma a kasare kowa na da lauje cikin nadi to yayin da aka karba mulki kowa fitta halinsa kuma wannan halin sai kuma ta zama tana hannun riga da ainihin manufan da aka kafa gwamnati
amma an ce kuna lallashin Goodluck Jonathan ya dawo mulki a ƙarƙashin jam'iyyar ku ta APC
idan mun dawo da Jonathan da jami'an yan adawa ba za su yi yakin neman zabe ba abinda za su yi kawai shine su tafi su ciccire maganganunmu da abinda muka faɗa akan Jonathan su zo su buga wayan Najeriya annan sai a kada shi ai mun kawo Jonathan abinda ya faru a Edo zai faru saboda haka idan an zaurace Jonathan yanzu ya zo APC to wallahi yan PDP za su je suna barci suna neman maganganunmu da muka yi akan Jonathan wayan Najeriya za su kada mu
iyaka miliyoyin da muka iya murgino muku kenan a cikin wannan shiri na waiwaye adan tafiya a cikin shirin manuniya a madadin dukkanin wanda suka saba taimakawa da tallafawa don tabbatar da wannan shiri ya zo muku ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to man sauraron mu sai a mana aikin gafara har ila yau dai saboda makara da na'urar mu tai ba za mu iya kawo muku nasihar juma'a ba amma yanzu dai ga labaran duniya amma a takaice
sama da manyan kasashen yammacin duniya 12 a jiya Alhamis sun bayyana bacin ransu kan cewar sojojin hayar Rasha da ke aiki da kungiyar Wagner mai rikici sun fara shiga kasar Mali suna zargin Moscow da bayar da tallafin kayan aiki ga mayakan a jiya Alhamis hukumomi a Uganda sun gurfanar da wasu mutane 15 akan laifukan ta'addanci da kuma taimakawa ta'addanci bisa zargin su da hannu wajen kai hare-haren bama-bamai a babban birnin kasar da kuma wasu wurare a watan Oktoba da na Nuwamba wanda yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 6 kana an ji cewar alkalai sun yanke wata ƴar sanda birnin Minneapolis hukuncin kisa a mataki na farko da na biyu a wani mummunan harbi da aka yi wa wani bakar fata Dante Wright.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da caji 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin su Aliyu Haranje da ya tana gabatar da shirin, da Jumba Hamza da shi kuma ya hada da kuma injiniya mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sikarba ke cewa sai anjima, wassalam.